ilimi garkwar dan adam
can hakika ba da tangar da ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin mushinku jama'a kiran mu nake bisa da
masauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saki saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwar dan adam sanin kowa ne cewa matsalar ilimi musamman ma a jami'o'in Najeriya tare da yajin aiki da kuma rashin kayayyakin aikin ya sanya yan Najeriya zuwa kasashen Afirka irin su Ghana, Jamhuriyar Benin har ma da Jamhuriyar Niger da daga cikin kasashen da yan Najeriya ke zuwa domin karo ilimi akan wannan ne wakilin a kasar Ghana Idris Abdul Bako yaje ta bakin wasu yan Najeriya da ke karatu a kasar Ghana dalilin da yasa suka je kasar Ghana domin karin ilimi ba tare da na ja ku da nisa ba ga Idris Abdul Bako
kasar Ghana na da jami'o'in gwamnati da ke aiki daidai da ka'idoji na kasa da kasa akwai jami'ar Ghana Legon da jami'ar ilimin kwararru da ke Legon jami'ar kimiyya da fasaha ta Kwame Nkrumah da ke Kumasi jami'o'in Cape Coast da na UDS da ke Tamale jami'ar makamashi da albarkatun kasa jami'ar ma'adinai da fasaha jami'ar kiwon lafiya jami'ar ilimi da ke Winneba da sauransu haka kuma akwai karuwar jami'o'i masu zaman kansu da ke bada digiri da shahadu a kowane fanni galibi daga kasashen waje kuma yan kasashen waje ne suka fi yawa a waɗannan jami'o'in saboda makudan kudi da ake karba a halin yanzu akwai yan Najeriya kimanin 5000 da ke karatu a fannoni daban-daban a Ghana rahotanni sun nuna cewa cikin shekarun 2011 zuwa 2015 kimanin yan Najeriya 75,000 ne suka yi karatu a Ghana da yawancin daliban Najeriya a yammacin Afirka Ghana ce ta zama babban zabin su saboda tsarin karatun su yafi kwanciyar hankali babu yajin aiki kuma akwai tsaro a kasar na yi hira da wasu daliban Najeriya a Ghana kuma na fara da tambayar su ko shin menene dalilin da yasa suka zabi Ghana
ni sunana Alassane Dahiru kuma ina karatu ne a Wisconsin International University College wacce take nan garin Accra babban birnin Ghana kenan to yanzu ina yin degree na biyu ne kuma ina shekara ta farko kenan eh gaskiya dalilin da yasa har na bar dukkanin jami'an da suke Najeriya na zabi na zo Ghana karatu ba zai wuce matsalan yajin aiki ba da ake fama da ita a cikin jami'o'in mu na Najeriya sannan kuma abu na biyu wani lokacin idan mutum ya bar gida ya tafi wata kasar da ne yin karatu zai samu karin ilimi ta fuskar haduwa da jama'a daga wasu gurare na daban-daban wanda idan a Najeriya ne iyakacin kai da al'ummar da kake taso cikin ta ne ba wani abu wanda yake na bambanci amma kuma ana za ku yi wasu al'adu da wasu abubuwa dai makamantan haka abu na biyu kuma security gaskiya na daga cikin abin da yasa na zabi nan domin a da ba nan kasar zanzo ba ina tunanin su dan zan tafi karatu to amma rashin tabbas na harkar tsaro yasa na ga cewa kamar Ghana zai iya fi min dacewa da ni in zo yin karatu ana sannan kuma na samu Ghana gaskiya alhamdulillah fiye da yadda nake tunani taskar kamar ci gaba domin yadda na ga irin cigaban da suke da shi musamman ta fuskar ilimi ban yi nanin cewa sun kai wannan matakin ba
sunana Aisha Ibrahim kuma ina nan Jami'ar Islamic University College wanda yake Trasaco East Legon kuma ina karanta BSc Human Resource Management ne a makarantan.
To ni dai gaskiya kwakwaran dalilin da yasa nazo Ghana karatu din da dai ina da wasu dalilin shine makarantun mu na nan Najeriya ana yawan zuwa yajin aiki wato strike kenan. Da haka ne nazo Ghana but apart from this there are other reasons da nazo banda wannan reason amma wannan shine main dalili da nazo Ghana karatu.
Sunana Yusuf Garson ina Pentecost University to yanzu dai mun riga da mun kare mun kammala karatun mu a watan 12 ga shekaran da ya shige yanzu muna jira mu yi graduation insha Allah hopefully very soon za mu yi alhamdulillah zuwa na Ghana dai to I can zamu ya ce in Allah ne don da na kare makaranta na yi applying zuwa Niger Delta University na sake na yi applying University of Jos amma da Allah ya yi allantakansa manzo na samu ko ne daga cikin su ba bayan na je na rubuta jam na rubuta postgraduate amma Allah zai allantakansa manzo na samu ba to shine ina zaune sai abokina rubuta mini message yace gashi so na je na bure sai na ce bari in go applying a Ghana haka sai na yi applying bai kai 2 weeks ba sai aka turo min admission letter to alhamdulillah Gashi dai yau mun kare makaranta a Ghana.
Shin ko ya suka ga bambancin yanayin ilimi a nan Ghana da kuma Najeriya? Bari mu fara da ke Grace.
Sunana Grace ne, na zo Ghana, na zo na koya nursing a Pentecost University. Maganan kwatance ilimin na Ghana dukansu suna da kyau, domin wajen akwai wajen da zaka ga akan cewa ilimin na Ghana yana da wuya, akwai wajen da zaka ga kuma yana da sauki. In ka duba na gida ma haka, akwai wajen da zaka ga kamar yana da wuya, akwai wajen da zaka ga kamar yana da sauki. Kuma yanzu kamar na gida, yanzu population namu yana nan da yawa fiye da na population na Ghana. So wajen da zai zama mana wuya a gida shine akan cewa in kana gida zaka rubuta jarabawa ne ko ka rubuta wasi, ka rubuta jam ka samu admission. Amma a nan Ghana zaka gani in ka rubuta wasi naka shikenan zaka samu makaranta. So irin wayannan abubuwa yana sa akan cewa samu makaranta a can a Najeriya zai dan zama da wuya.
To Malam Anas, ko ina ra'ayinka game da wannan?
To gaskiya kwatanta yanayin yadda ilimi yake na Najeriya da Ghana, ina ga ba zai wuce ta fuska kamar guda biyu zuwa uku ba. Na farko dai gaskiya ta fuskar rashin yajin aiki, wanda idan ka lura a nan ba maganar wani abu da ake kira wai shi a tafi yajin aiki a rufe makarantu ba a karatu. Wannan kuma a Najeriya za ka cewa wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya addabi ɗalibai.
To masu sauraro, saboda ƙuraren lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya, sai mako na gaba za mu ɗora a madadin wakilinmu Idris Abdalla Bako daga ƙasar Ghana da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Ledet Gresham. Naku Babangida Jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kalji marar ilimi abun rainawa. Himma da ƙwazo ƙoƙarinmu shi ne, ku jama'a kiranmu nake bisa dagewa.